بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولياء الله دي أحدامو أما صلى الله عليه أنس بن مالك ومن شي قباء دكراتون عمدة الفقه أنا مبوشي a darasin ɗari da 60 daidai a yau ɗaya ga watan Rajab shekara 442 bayan hijira, wanda kuma shine 13 ga watan 2 na shekara ta 2021 miladiya. Muna nan a cikin kitabul jinayat. Yau za mu karanta babin sharuɗan da ke iya tabbatar da za a yi wa mutum had, za a yi wa mutum wato hukuncin kisa sakamakon ya kashe wani. Waɗansu sharuɗa sai sun tabbata kafin a ce in mutum ya yi kisa za a yi ramukan wannan kisa da kisa, idan kuma ba su cika ba to sai dai a je kan wani abun daban, amma ba za a kashe shi ba. To kafin mu je wannan, idan ba ku manta ba, babin da muka ƙarasa a baya ya yi magana akan nau'in kisa da ba na ganganci ba, shine kisa na kuskure da kuma shubuhul amdi. Kisa na kuskure shine kisan da mutum bai nufaci yin kisan ba, amma kuma ya yi amfani da abin da ke iya yin kisa sai ya yi kisan ba tare da nufin kisan ba, kuma ba tare da nufin yin rauni ba. Mun ce bambancinsa da shubuhul amd shine mutum ya yi niyyar dukan, ya yi niyyar yin raunin amma ba niyyar kisa ya yi ba, sai mutum ya kashe. Ko kuma mutum ya yi amfani da abinda galibi ba a saba kisa da shi ba da niyyar yin rauni ko rotse, sai kuma ya kashe. Ko kuma mutum ya yi amfani da abin da ana kisa da shi amma sai ya yi da niyyar wasa, ce zawo haka mutum ya nuna wani wuka ko takobi ko bindiga da niyyar wasa, sannan kuma sai ta tashi kuma ta iya kashe mutum. Ko kuma mutum ya ɗauki abin da ba a saba kisa da shi ba, kamar bulala akan zai ladabi zai daki wani kuma sai mutumin ya mutu a sanadiyar haka. Wannan shine shubuhul amd, ya yi niyyar taɓa mutumin amma bai yi niyyar kashe shi ba. Kuskure kuma bai yi niyyar taɓa shi ba amma sai abin ya yi kisa, ko da bindiga ce. Mutum ya zo akan zai koyi seti, ana koya masa, sai kuma bindigar ta juya ko inda ya harba ɗin, ashe akwai mutum a wurin bai san mutum ya zo wurin ba, wannan shine kuskure. Ko mutum ya yi amfani da abinda abu ne mai ƙarfin da in ya daki ɗan adam zai iya daka, amma shi ya hau don ya yi amfani da abin ne, kamar abin hawa mutum yana gudu da shi an sai yana da haɗari da zai iya kisa, amma dole ɗan adam ya yi amfani da shi sai iya yin kisa da shi. Wannan shine kisan kuskure. Kaga bai yi niyyar dukan ba kuma bai yi niyyar yin rauni ba amma kuma an yi kisa, wannan shine kuskure. To abinda ba mu faɗa ba a wancan karatun shine duk abinda muka faɗa mun yi bayani ne dangane da musulmi, amma idan ba musulmi bane sai mutum ya yi kisan kuskure irin wannan da muka faɗa kuma sai ya kashe shi, shin shi ma akwai kafara da diya ko babu? An fahimta? Idan musulmi ne wannan ba saɓani a kai, mun karanta. Kamar mutum ne mai bin addinin Kirista a irin nan ƙasashenmu, ko kuma ma wanda ba Kirista ba ne, an gane? Ko da ma bai da addini amma ana zaune da shi a matsayin 'yan ƙasa ɗaya, kuma ba yaƙi ake yi da su ba, sai mutum ya kashe shi da kuskure. Da farko dai ku sani, idan kisan ganganci ne to babu bambanci akan haramcin sa, sawa'un mutum musulmi ne ko ba musulmi ba, indai ba abokin yaki bane. Duk mutumin da ba zaman yaki ake yi da shi ba sai ka kashe shi, to yadda yake haramun ka kashe musulmi, haka yake haramun ka kashe irin wancan. Wannan shi ake ce azzimmi ko kuma almu'ahad, wanda ake da zaman alkawarin zaman lafiya da su. Irin waɗannan a zamanin da ana samun su ne ta hanyar garin da ba na musulmi ba amma suna da makwabtaka da musulmi, ko kuma mutanen da ba musulmi ba amma suna zaune a cikin garin musulmi, shi ne ake samun azzimmi ko almu'ahad. Waɗannan ahlul zimma ko almu'ahadu akan yi alkawari ne da su ta hanyar tunda muna zaune a gari ɗaya, bayan da za a ce muna yaƙi da juna, sannan tun daga kunan kuna makotaka da mu, mutanenmu za su fita harkokinsu kuma za ku tafi naku. In aka ce yaƙi muke, kullum za a yi ta ɗauki ɗaya kuma ba za a taɓa samun gama, irin wannan faɗan ba a gama. Don haka mu yarjejeniyar zaman lafiya mana, sai zama mu da ku ba yaƙi. Idan ma waɗansu za su kawo mana hari ba za su haɗa baki da ku ba, kuma za ku taimake mu a yi yaƙi tare don mu kare ƙasarmu. To da haka ne ake samun almu'ahadun ko kuma ahlul zimma. In aka samu irin waɗannan, to Allah maɗaukin sarki ya ɗora wa musulmi cewa duk yadda aka kai aka kawo, to kar ku karya alkawarin da yake tsakaninku da su. Fa atimmu ilayhi ma'ahdahum ila muddatihim, ku cika musu alkawarinsu zuwa yadda aka yi. In an sa alkawari na har abada ne cewa za ku yi ta zama a gari ɗaya da waye ba, wannan shikenan. In an sa zuwa yarjejeniyan wani lokaci ne, to a cika. Ana gane wannan? Irin waɗannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan su, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna, duk wanda ya kashe kafirin alkawari, kafirin amana, to ko kamshin aljanna ba zai ji ba. Yace wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman, kamshin aljanna kuwa ana iya jiyo ta tun tsakaninka da aljannar tafiyan shekara 40 za ka fara jin kamshinta. To tsakaninka da aljanna ya fi nisan tafiyan shekara 40 idan ka kashe kafirin amana, wannan shi ne mu'ahad. An fahimta? Kafin da malamai suke cewa shi ne, malaman wannan zamanin suka ce yanzu ba zaman yaƙi ake yi ba, ballantana a ce daular musulunci za ta rubuta alkawari da ƙasa kaza ko da mutane iri kaza, ta ba su biza su shigo ƙasar musulmin da alkawarin zaman lafiya da su. Galibi ana zama ne a cikin ƙasashe ƙarƙashin tsari na constitution, tsarin mulkin ƙasan, wanda a ciki yarjejeniya ce tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, amma zai su na 'yan ƙasa su zauna tare da juna ta yadda wato kowa zai ci gajiyar haƙƙi na zamansa ɗan ƙasa ba tare da wani ya shiga haƙƙin wani ba, kuma ba tare da wani ya tauye haƙƙin wani ba. Za a iya samun shugaba daga ɓangaren musulmi, za a iya samun shugaba daga ɓangaren wanda ba musulmi ba, za a iya samun kuma wanda yana shugabanci sauran masu tallafa masa kuma ɗan wani addini ne. Irin wannan zamantakewan shin yana daidai da hukuncin mu'ahad da kuma hukuncin azzimmi irin na da? Ana fahimtar wannan? Waɗansu malamai mafi yawa daga cikin malaman zamani suka ce hukuncin su ɗaya ne, ko da ba gwamnatin musulunci ne ta rubuta alkawarin ba, tunda a da ai daula ce ta musulunci za ta bayar da biza ma wani akan ya shigo ƙasar musulmi ya zauna. Irin wannan shi ne ake ce mu'ahad. An gane ko? A tsarin musulunci duk wani musulmi mutum ɗaya yana iya bayar da alfarma a bayar da biza wa wani wanda ba musulmi ba ya shigo ƙasar, sannan yana iya cewa shi a bashi amanar wane, ko da ana yaƙi ne da su fa, shi a bashi shi zai ɓoye wane ya ajiye shi. Ana yaƙi da mutanensu shi sai gudo, sai yana da aboki a ƙasar musulmi, sai wani ya bashi mafaka ko mafakar siyasa ko mafaka ta tsaro sai ya shigo, to duk wanda ya kashe shi ba zai ji kamshin aljanna ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba wani musulmi da yake taba shi tunda zai ci gajiyar alfarman wani musulmi ne daga cikin ɗan uwanku. Sannan wannan musulmin ko namiji ko mace ko babba ko yaro yana da wannan dama, saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Mafi karancin matsayi a cikin musulmi, ko karanci na shekaru, ko karanci na matsayi, ko karanci na ilimi, yana iya zama shi ma zai bada mafaka wa kowa ya shigo kasan musulmi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad ajarna man ajarti ya ummahani. Ummahani ka ga mace ce, ta zo ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina neman alfarma akan abani tsaron wani. Annabi yace mun baki shikenan, ka ko manzon Allah ya bayar da sunan gwamnati, kaga ba wanda ya sai canza, shikenan. Kawai sai mutum ya ta yawansa a cikin kasan musulmi, ana yaki da mutanen kasan su, amma shi ba wanda zai taba shi. Ana fahimta? To da wannan ne yasa malamai suka bada fatawa, suka ce kasashen musulmi yanzu kamar kasar Saudi Arabia, ta yi tana yaki da wata kasa, kamar shekarun da aka yi ta yin yaki da Isra'ila, sai wani daga cikin ɗan Isra'ilan shi kuma sai nemi bizar Saudi Arabia, sai ya shigo da biza, ko yanda yanzu Isra'ila suke yaki da Falasɗinawa, sai zama da izinin hukumar Falasɗinawa wani Bayahude ɗan Isra'ila ya shigo. Kaga ai duk Bayahuden Isra'ila ka san abokin gaba ne na Falasɗinawa, kuma wannan an gan shi kawai a kashe ne. To amma sai ya shigo da izinin hukuma. To wannan shine wanda ake ce mu'ahad, inji malamai na zamanin yanzu. Ko ka gan shi ba za ka kashe shi ba, tunda shi da izini ya zo. Kuma duk wanda ya bada izinin nan, komin karancin matsayinsa ya kai a yi masa wannan alfarman, ballantana wanda yake kan hukumar gwamnati. An gane ko? To wannan ne yasa malamai kamar su Malam Ibn Usaymin da sauransu suke cewa kasashenmu na yanzu, sawa'un masu majority na musulmi ko masu majority na waɗanda ba musulmi ba, galibi ana zama ne ƙarƙashin constitution. Kuma za ka samu akwai yawun musulmi, akwai yawun waɗanda ba musulmi ba. In an ce musulmi ba dole sai kai ba, ai akwai waɗansu musulmai wakilai da suka je lokacin da ake drafting in constitution ɗin, ko lokacin da ake adopting ɗinsa a matsayin tsari na ƙasa. Kuma a ciki an ce kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci, kuma za a zauna lafiya. Ana fahimta? To wannan ya zama mu'ahada. Ana fahimta? Wannan yarjejeniyar duk da ba tare da kai aka yi ba, duk da tayi kai baka goyi baya ba, amma tunda akwai waɗansu wakilai na musulmi da suka yi haka, to a madadin haka sun yi a madadinka. Don haka duk wanda yake zaune a ƙasar yana hukuncin mu'ahad. Kuna fahimta? To irinsu su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina. Irin abinda Allah ya faɗa akan musulmi, haka ya faɗa akan irinsu. Yace idan wanda aka kashe daga cikin irin waɗannan ne, to za a biya diya wa ƴan uwansa, sannan kuma akwai kafara, shine tahriru raqabatin mu'mina. An fahimci wannan da kyau? Diyarsu sai dai ita ba diya ce irin ta musulmi ba. Akwai ka'idar sau da za mu zo mu ji a can gaba cikin babin diya, amma dai za ka biya su. In suka ce sun yi magana ta ƙari, sai abu na biyu shine kafara. Wannan kuma haƙƙi ne na Ubangiji, tunda ka kashe mutum ne wanda yake da jininsa, yake da alfarma, jininsa yake da tsaro, masu muddam. To azumi ko masu muddam ne, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe shi. An gane ko? To sai ya zama mutum akwai kafara a kansa. Don haka fahimtar da ni nake kai, wanda yake ce fahimtar da yawa daga cikin magabata, cikin sahabbai akwai Abdullah ibn Abbas, cikin tabi'ai akwai al-Imam Ibrahim an-Nakhai, akwai al-Imam Sha'bi daga cikin wanda suka zo bayan su, akwai al-Imam Shafi'i, akwai al-Imam Ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirin sa, da sauran malamai da yawa na fiqihu na wannan zamanin sun ba da fatawar cewa idan a mota wajen hatsari ko a wurin aiki ko wani abu ka kashe wanda ba musulmi ba, to akwai kafara a kanka kamar yadda in ka kashe musulmi. Kowa ya fahimci wannan fahimtar? ita muka tambatar a lokacin tafsiri a cikin suratul nisa cikin wannan aya ta magana kisan kuskure kuma a yau ma haka nake tambatarwa ni akan wannan fahimta nake har yanzu duk da cewa masabar malikiya ta mutanan bata sa bata dora maka kafara ba idan ka kashe kafiri da kuskure amma mu kun ga ai muna taba nan ne mu taba can gurgudun yanda yake karfi yanda masaba ta yake karfi da aya da hadisi suka karfafe ta gurgudun yanda zamu iya dora fatawar mu akan ta amma ni dai har yanzu fatawa ta bata canza ba cewa idan ka kade ko ka kashe wanda ba musulmi ba sabaun kirista ne ko ba kirista ba a irin nan kasashen mu idan ba waɗanda ake yaki da su bane to wannan zai zama akwai kafara akan ka bayan diyya sai dai in sun yafe maka an fahimta abinda ban sani ba bazan yi magana akai ba shine zaman da kuke a wani gari kuna yaki da waɗansu kamar a yanzu nan haka yau dinnan wani ya kira ni daga Oyo birnin Oyo garin Oyo kenan a jihar Oyo don Oyo din gari ne da yake kan hanyar abin nan yake cewa an kakkashe mutane a yau dinnan da kuma jiya a ibada kuma sun kakkai musu hari sun kona masallaci sun kashe musu dabbobi sun kona musu kasuwa sun kakkashe mutane ana fahimta ta irin wannan halin da yake faruwa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci shin irin waɗannan a lokacin sun zama harbiyun ko ba su zamo ba ko a waɗansu jihohin da ake samun irin wannan a nan arewa shin wannan ya zama harbi ta yanda in ka kashe shi ka kashe banza ina nufin kisan kuskure idan dai kisa ne na kawo maka hari wannan kan kowa ya sani ai an kawo maka hari don ka kare kanka wannan kowace doka ta tabbatar maka da wannan amma ina magana akan idan aka zo ba ana cikin fada ba irin wannan zaman na dardar kuke da su ta yanda in fitira ta za su kakkashe ku to sai wani dalili yasa kai kuma sai ka kashe shi da kuskure shin akwai kafara akan ku ko babu wannan yana bukatar zaman malamai ne masu yawa wanda zai zama majalisa ce wanda za a hada malamai a tattauna irin wannan sai a fitar da hukunci guda daya ba zan iya fitar da magana ni kadai akan wannan ba irin yanzu sai ya zama malamai ne sun hadu su dubi abin da ke faruwa a wuri kaza abin da shin zai zama akwai bambanci a cikin hukuncin ko babu shine wanda a yanzu bana da amsa amma in ba a irin wannan halin ake ciki ba asali shine in ka kade wanda ba musulmi ba akwai kafara akan ka an fahimta wallahi alam to yanzu za mu karanta babin da yake gabanmu bayan wancan dogon bayani sannan kuma sai mu ji bayani a kansa bismillah
Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd يقول المصنف رحمه الله باب شروط وجوب القصاص واستيفائه ويشترط لوجوبه أربعة شروط أحدها كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما الثاني كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه الثالث كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر الرابع ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في هذا سواء ولو كان ولي الدم ولدا وله فيه حق وإن قل لم يجب القول فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة أحدها أن يكون لمكلف فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزاء ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفاء، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجوز استيفاء، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له، ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حق منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
Yace babu shurutu wujubil qisasi wal istifa'ihi. Wannan babi zai yi bayani dangane da sharuɗan da suke tabbatar da wajibcin yin ramuwa na kisa ta hanyar a kashe mutum shi ma wal istifa'ihi da kuma zartar da shi. Waɗansu sharuɗa ne sai sun tabbata kafin a ce ya wajaba a kashewa ne shi ma. Sannan kuma waɗansu sharuɗa ake nema kafin bayan ya wajaban kuma a zartar. Abu biyu ne kenan. Waɗansu sharuɗa ne sai sun tabbata kafin a ce kisan kai ya wajaba a kanka, a kashe ka kai ma don ka kashe wani. Sannan bayan hukuncin ya tabbata, waɗansu sharuɗa kuma ake nema kafin a ce za a aiwatar da kisan. Tabbatar da kisan a kanka, ana fahimta, shi ne conviction. Aiwatar da kisan a kanka kuma shine execution. To waɗannan abu guda biyu kowane ɗaya yana da sharuɗansa. Akwai abubuwan da in ba su cika ba to bai tabbata ka zama convict ɗin kisa ba. Akwai kuma abubuwan da ko ka zama convict ba za a aiwatar da kisan ba a kanka. Ana fahimta, bayan an yanke maka hukuncin kisa to sai a jira kuma waɗannan su cika. Malam ce wa yushtaratu li wujubihi arba'atu shurut. Kafin kisa ya tabbata a kan mutum, hukuncin kisa, to sai an samu sharuɗa guda hudu. Za mu tafi tare da sharhi. Ahaduha, sharaɗi na farko, kaunul qatil mukallafan, ya zama wanda ya yi kisa ɗin nan da za a tabbatar masa da hukuncin kisa ya zama mukallaf. Mukallaf shi ne mutumin da shari'a ta hau kansa. Amma wanda shari'a bata hau kansa ba, fa amma sabiyu, kamar yaro karami, kaje shari'a bata hau kansa na dole ba. Wal majnunu, da mahaukaci mai taɓin hankali, kaje shari'a bata hau kansa ba, fala kisasa alaihima, waɗannan ba a tabbatar da hukuncin kisa a kansu. Duk abin da suka yi ba za a ce za a kashe su ba. Kuna fahimta? Ba a taɓa tabbatar da yanke hukuncin kisa akan yaro don yayi kisa. Wane ne as-sabi a shari'a? Shine duk yaron da bai balaga ba. Duk yaron da bai balaga ba idan yayi kisan ganganci to sunan kisan a shari'ance kisan kuskure, ko kuma shubuhul amdi a wurin waɗansu malaman. Amma dai ba wanda zai ce masa kisan ganganci ne, saboda ganganci yana da bukatar niyya. Niyyar yaro kuma ba karɓaɓɓiya bace a shari'a, saboda shari'a bata ɗauke shi yana da hankalin da za ta iya itibarin niyyarsa ba. Haka kuma mai taɓa hankali. Yanzu wannan me yake nuna maka? Idan ka ga yaro da makami, me za ka yi? Ka gudu. Saboda in ya kashe ka ya kashe banza, don shi bai san ma me ma'anar kisa ba. In ka ga mahaukaci da makami, me ya kamata ka yi? Kayi kokari in zaka iya ka raba shi da makamin. In ba zaka iya ba kai ta kanka kawai. Kuka ga mahaukaci ya shigo kasuwa da makami, wallahi ka gudu. Ko ya riko bakin wuta, a kanka zai fara gwadawa. Ana fahimta? Don haka wannan shine ake nufi da cewa duk lokacin da kaga akwai wanda ake dora masa duty of care, shine shi duk mukallaf za a tsora masa duty of care ka bai da hankali amma gairu mukallaf kai wanda zaka zo victim din kai da kake da duty of care ba shi ba saboda shari'a bata san shi ba kai ta sani ba ka kiyaye kar ka bari abin da zai sa ka san wani yanzu in kana tuki sai kaga yana tuki da negligence ba abin da ya dame shi yana ta wasa irin yan aloban nan da shi da kai ba kuma ta kula yanzu kai da wanda ka kula in kana so ka zama ka in kana so ka tsira da ranka in kace irin waɗannan bari kar ka bi doka to ka san da zaka yi ko ka tsira kaga wannan yana daidai da kaman mahaukaci ne doka inda ga baya an zo ka samu ka tsira an kama shi shine za a iya tabbatar da rashin hankali ne ko ganganci amma kar ka fassara wanda kaga alamar yayi kanka da makami ka ce mai lafiya ne kawai ka gudu saboda in aka samu mara lafiya ne fa to ka tafi a banza kuma in yayinki hannunka wallahi ba yanda za a yi an fahimta shi yasa sai yace fala qisasa alaihima babu qisasi in ya yanke maka hannu ba za a ce shi ba a yanke masa ba haka za a bar shi da nasa duk da ba zai masa amfani ba tunda mahaukaci ne an fahimta kai dai nakan dai ka rasa a banza asali sharadi na biyu kaulul maqtuli ma'suman ya zama wanda aka kashe din wanda a sanadiyarsa za a rama kisan ya zama wanda shari'a ta tsare ransa ne akwai mutumin da ba ruwan shari'a da ransa shi sai yanda zai kare kansa amma duk wanda shari'a ta ba wa ransa kariya to shine wanda shari'a take cewa anan in an kashe mata shi za ta kashe mutum amma wanda shari'a bata san shi ba ko ta san shi amma bata ba shi kariya ba to wannan in ka kashe irinsa shari'a ba za ta ce a kashe ka ba fa in kana ga irinsu nan waɗanda shari'a bata san da su ba ko kuma ta san su amma bata ba su kariya ba harbiyan abokin yaki abokin fada alharbi kenan kafirin yaki ko kafirin gaba wannan shari'a bata ba shi kariya ba aw murtaddan ko kuma wanda yayi ridda yana musulmi ya fita a musulunci ko yayi ridda ta hanyar aiki ko yayi ridda ta hanyar magana har aka tabbatar da hukuncin ridda a kansa to wannan shi ma shari'a bata ba shi kariya ba in aka kashe irinsa an kashe banza aw qatilan fil muharaba ko kuma shi din ma ya kawo hari ne zai kashe ka sai kai kokari kai kuma don ka kare kanka sai don ka tsare shi a qatilan fil muharaba shine ana yaki kuma shi ma wato musulmi ne amma shi ma sai ya dauki makami kuma zama zai kashe ku kaga ana yaki ana fahimta kai kuma sai ka ganshi ka kashe to wannan ba za a ce za a yi ba za a ce za a kashe ka akai ba saboda kaga alamar shi ma ya shiga cikin layin waɗanda za su yake ku ne to koda musulmi ne ka kashe irin nan ba za a kashe ka ba aw zaniyan muhsana ko wanda yayi zina bayan ya taba aure kuma aka tabbatar da hukuncin a kansa ana bayinka to sai dalili yasa kai kuma kuka yi fada da shi sai ka kashe shi kisan ganganci kaga inda haka kawai ne in ka kashe shi musulmi ai akwai hukuncin kisa a kanka amma dama hukuncin kisa ya hau kansa kai dai ba a yi bane an riga an zartar ba a riga an kashe shi ba kai kuma sai wani dalilin yasa ka kashe shi to sai dai a yi wani abun daban amma ba za a kashe ka ba ko mai hutar wannan an qatalahu daf'an an nafsihi ko kuma mutum ya kashe shi domin neman kare nasa ran aw malihi ko kare dukiyarsa aw hurmatihi ko kare alfarmarsa ko alfarmar iyalansa fala damana fihi to wannan babu lamuni a kansa na cewa shi ma a kashe shi kuna fahimta wannan karatun yana ce maka duk wanda ya kashe ɗaya daga cikin waɗannan ba za a kashe shi ba shi ne inda karatun ya tsaya karatun baya ce in ka ga ɗaya daga cikin waɗannan ka kashe shi kun gane maganar karatun yana cewa idan dalili yasa ka kashe shi to hukuncin ka ba kisa bane amma bai ce in ka kace shi zaka tafi a banza ba sai dai in wanda doka ce ta bayar dama bari mu koma tun daga farko in kana harbiyyar idan abokin gaba ne abokin yaki to kai ma ka zama a cikin yakin ne kuke to nan sai ka kashe shi kana matsayin jami'in tsaro ana fahimta ko kana matsayin mai jihadi sai kaga wanda doka ta yarda a kashe shi saboda abokin gaba ne abokin kisa ne sai ka kashe to ka kashe wanda ba za a kashe ka sanadiyarsa ba sannan kuma ba laifi kai ba amma idan abokin gaban ne na yaki sai kai kuma baka da lasisin kashe shi sai ka kashe saboda wani dalilin naku to ba za a kashe ka ba amma ta yiwu ya zama kuma akwai wani abin da za a yi maka a hukumance an murtaddan ko mutumin da ya yi ridda shine musulmi ne sai ya yi ridda wannan dama wane ne ke bayar da lasisin a kare ran mutane ta yadda in sun yi kisa in an kashe su a kashe wanda ya kashe su shari'a ce mutumin da ya yi ridda ya yarda da shari'a bai yarda da ita ba shi yasa shari'a ita ma sai ta cire hannunta ta rabu da shi don haka duk wanda ya yi ridda to in ka kashe shi shari'a ba za ta kashe ka ba saboda bai yarda da ita ba shari'a kuma tana tsayawa ne akan wanda ya yarda da ita kun gane dalilin to amma wannan ya nuna cewa duk wanda ya ridda ka kashe shi a'a wanda ya ridda in ka kashe shi ba za a kashe ka ba amma wanda ya ridda in ka kashe shi za a maka wani abun daban amma ba kisa ba kuna fahimta idan gwamnati ta ga dama a kashe ka wannan haƙƙin mutumin ne da ɗan uwansa shari'a ce ta damƙa musu wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana mun bashi lasisi mun bashi karfi dan uwansa akan in sun ga dama suke a kashe waye bashi shari'a ce idan mutum ya ridda rabu da addini to shari'a ta kwace wannan lasin din ba za ta bayar ba to amma idan mutum ya ridda waye kamata ya dauki hukunci a kansa ita hukuma ta shari'a idan kafin ita ta dauka sai kai ka dauki doka da hannunka kai laifi wa waye ba hukuma to hukuma in ta ga dama tana iya dora maka hukunci na ta'ziri in ta ga dama kuma tana iya yafe maka tunda laifi ne yanzu kai against ita hukuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu inda wani yayi kisa ya kashe wanda ta yi ridda kuma sai annabi ya yafe masa bai masa kauri ba yace inna dama hadar shi ne wani mutum ne makaho yana da baiwa sai kullum tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ki daina ba zan iya a zagi manzon Allah a gabana kuma in iya rike hakuri ba ta ci gaba ya hana ta ta ci gaba wata rana cikin dare ta zagi manzon Allah sai ko makaho ne sai dauki wuka tana bacci ya danna a cikin ta ya farka ki aka kawo ta cikin gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya daga hankali yace ka kashe ta yace zaginka take yi kuma ga shaida ga shaida ga shaida kaga ridda ne kenan sai manzon Allah ya ce inna damaha hadar jininta ya tafi a banza kaga bai ce a dora masa hukunci ba duk da cewa ya kamata da ya ji ta haka ya kawo rahoto ne sai annabi ya dauki mataki kuna fahimta to wannan shi yasa malaman ke cewa idan wanda ka kashe shi din shari'a wato bata yadda ai bata bashi kariya wa ransa ba to shi ba wai kuma ta baka lasisi kai kuma ka kashe shi bane ita ce za ta dauki hukunci in kai ka dauki hukunci akan ka tana iya maka horo tana iya kuma ta yafe maka kun gane magana wannan shine amsa akan waɗanda ke tambaya me yasa annabi ya bar wannan mutumin shin annabi ya bada dama ne duk wanda ya laifi ka dauki doka a hannunka a'a ba haka bane saboda laifin da aka yi wa hukuma ne hukuma kuma tana iya yafewa kuma tana iya zartarwa an fahimta haka duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka kashe shi ka kashe banza amma kai kuma ba za ka kashe shi ba saboda hukuma bata baka lasisin ka kashe ba amma in dalilin yasa ka kashe to ba za a yanke maka hukuncin kisa ba, sai dai shari'a bata yarda ka dauki doka da hannunka ba, sai dai ka kai shi gaban hukuma a san menene hukuncin da za a yi masa. Idan sun zartar masa da hukuncin kisa, wanda dama shine hukuncin sa, wannan tsakanin su da Allah. In ba su zartar ba su da Allah, dama Allah ba zai tambaye ka abinda ba su yi ba, ba zai tambaye ka abinda suka yi ba tsakanin shi da su, dama ya dora musu ne su dauki nauyi. In ba su dauka ba ruwanka. An fahimci wannan? Auzaniyan muhsanan, ko kuma ya zama wanda ya zina bayan ya taba aure. Al-muhsan shine mutumin da ya cika sharuɗa kamar haka: ya taba aure, ba dole sai in yanzu yana da matar ba, auren ya zama ingantacce ne, ba auren da ya ɓaci ba, kamar a ce ya auri ƙanwarsa ne ba a sani ba, ko ya auri mata ashe dama tana da aure, daga baya aka gane aka rusa, to banda wannan aure ingantacce. Canari na biyu kenan ko? Sannan kuma aqdu sahihul lazim lil mu'min, sannan ya zama shi musulmi ne, in ba musulmi bane ba muhsan bane. Sannan kuma waqul mubah, ya zama a cikin wannan auren ya tare da matar, an gane ko? Sannan kuma ya zama da ne ba bawa ba, kuma ya zama ya balaga. Waɗannan su ne sharuɗan da suke tabbata kafin a ce mutum muhsan. To in mutum ya cika wannan sai ya yi zina, to wannan hukuncin kisa ya tabbata a kansa, idan aka tabbatar masa a kotun musulunci. Ba yana nufi hukuncin kisa ya tabbata a kansa idan ka gan shi ba. Kuna fahimtar wannan? Yawwa, in ka gan shi sai ka kama shi, sai ka kai shi kotu, ka ce ga shi ya yi zina, sai ka ce ka yi, sai ya ce eh na yi, kaga shi kenan hukunci za a tabbatar masa. Sai ce a ban yi ba, sai ka dawo kanka aka ce ka kawo shaida hudu, sai ka kawo. Kuma shaida hudun nan mutane ne da ba shari'a bata san su da sun taba ƙarya ba, dukkan su irin wanda za ta karbi shaidan su ne. Sai ta kawo, ya ka kawo su, suka tabbatar cewa yayi, sai aka tabbatar masa da hukuncin kisa. Sai wani ya je kashe shi da gangan kafin a tabbatar din, to ba za a kashe wancan ba. Shine maganar da ake, maganar da ake ba shine ya halatta wani ya je kashe shi kafin a zartar, ko kuma gwamnati ta ce ba za ta kashe ba, ko an yanke hukuncin sai ba a yi ba, sai aka je aka kulle shi kai kuma ka kashe shi, to wannan kai ma ka yi laifi. Ana fahimta? Ana magana ne akan cewa hukuncin ba zai zama kisa bane idan ya zamana mutum ya kashe shi alhali an tabbatar masa da cewa yayi. Amma wanda ka gani kai ba riga an kai shi kotu ta tabbatar masa ba, to har yanzu baya cikin hukuncin wanda za a ce ba ma'sumud dam ba. Kowa ma'sumud dam ne sai wanda kotun musulunci ce ta yi idanar cewa wannan ta yanke masa hukuncin kisa. Ko kaga mutum ya aikata abinda ya kai na hukuncin kisa, to ba a hannunka yake ka zartar ba, ka yanke hukuncin ballanta na aiwatarwa. An fahimci wannan? Aw qatalahu daf'an an nafsihi, ko mutum ya kashe shi domin neman kare kansa. Wannan shi an baka lasisi automatic, mutum ya kama ka hari ka yi kokari in zaka iya ka kwace abun makamin kafin ya kashe ka kai ka kashe shi, ko ka zo da naka makamin ya kawo kai ma ka kawo sai ka kashe shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan in ka kashe shi ka kashe banza, ka kashe dan wuta. Yace in kai ya kashe ka kuma ya kashe dan aljanna, ka yi shahada. An bayyanta? Sai a kula kar a zama ana da rauni da ragwanta haka kawai mutum ya kawo, musamman ma irin wanda ba da a ce kwanta ya kwanta wai a yanka shi, ana kana yi motsi in yaso ya yanka kan kana tsaye, amma kana gani ana danno su ana yankawa, ka je ka kwanta kuma ka san dawa mutuwar ce za a yi, ai ka tsaya a mutu a tsaye in irin wannan ne, ba karshe ne mutuwar za a yi ba, mutum ya ce kwanta in yanka ka kuma ka yadda, kai wawa ne, ai sai dai ka mutu da karfi amma ba ka mutu a rago ba a irin wannan. To amma idan ka ga wanda ya zama ba gudu ne, an fahimta, an nemi dukiyarka ba za ka iya wani abu ba, to wannan sai ka ɗauka ka bayar a madadin a kashe ka, domin ran ya fi tsada akan dukiya. Wannan ina faɗa ne shi kuma saboda masu ganganci, saboda yana tuna kuɗin nan da yanda ya samu daga shi zai saye kaza, dole shi sai an yi, to ta yi rage ka sai an ka tafi, a can ba a saya. kawai aka tabbatar da cewa a bakin makami ne kuma kai tunanin yanda za a yi ka fita baka samu ba ko a fimfin da ka gani ma wani da yazo haka an harbe shi ballantana na gaskiya kawai ka mika wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina bade kai addu'a Allah ya kawo wani amma kana da hanyar da zaka yi ka kwata bayan an karba ko kana da hanyar da zaka yi ba za a kashe ka baka gudu da kayanka to karka mika kura fahimta kar mutum ya zama ragon da ana ce za a kawo ya bada ci akwai wani ma a'a ba irin wannan ba musulunci ba so mutum ya zama rago irin wannan ku gane cewa zaka tsaya tsakatsaki ne musulunci bai daka zama rago ba amma musulunci ko bai zama bai yadda kuma ka zama zaka auka da kanka wala tulku bi aidikum ila tahluka kana gani cewa wannan yana da makami kai kuma ka tsaya kana wasa da kudi a'a me kan kudin ka samu ka tafi daga bayan ka nemo wasu kudin an fahimci wannan yawa amma ba a fara maganar kudi ba yanzu wani yana jin alamar cewa yan fashi suna gaba zai fara nemo kudi a ajiye wanda zai basu kaza ba babun ba bai kai haka ba Allah ya tsare to mallan yace asalis na uku kaunul maqtul mukafi'an lil jani ya zama wanda aka kashe din matsayin ransu daya ne da wanda ya kisa wanda aka kashe ransa yana da tsadan da ya kai na wanda ya kashe shi to sai zama daidai da daida ne a matsayin su daya ne shi yasa sai a ce a kashe shi amma in ka kashe wanda ka fi shi tsada to ba za a kashe ka ba saboda ransa ba zai iya sayan ranka ba idan tsadan ku daya ka kashe shi to dole a kashe ka tunda ka kashe irin ka ne ko ka kashe wanda ya fi ka tsada amma in ka kashe mai arha to hukuncin ka duk da cewa ba masubud dam ne shi ba irin cikin wani abin da muka karanta bane shari'a ta bashi kariya amma duk da ta bashi kariya kuma yana da arha a shari'a to irin wannan shi ba za a kashe ka ba sai dai a bada diya fa yuqtalu al-hurru al-muslimu bil-hurri al-muslim haka idan mutum da musulmi ya kashe da musulmi ana bayyuta to za a kashe shi kaga kai kana matsayin da babawa ba da wani ma yana matsayin da babawa ba wafi wani tsada kun ku tsadan ku dai ne kai dan shekara 50 shi kuma jinjiri dan yau kadai aka haife shi da kai da shi duka iri dai ne tsadan ku daya ba bambancin yaro da babba kai namiji ita mace dukan ku dan adam ne wani bai fi wani tsada ba kuna bayyanta kai musulmi shi musulmi akwai wani musulunci da yafi tsada ne duka iri daya to in ka kashe shi za a kashe ka amma in ka kashe wanda ka fi shi tsada kamar musulmi ya kashe kafiri tsadan su daya ne madalla kamar yau wancan da nake fadan fa ko mahaukaci ka kashe duk daya ne tsadan ku daya ne in dai a cikin iyalan musulmi yake to hukuncin hukuncin musulmi ne ba bambanci an gane amma idan musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba to ba za a kashe shi akan wannan ba ko da kisan ganganci ne inda tsadar su ba daya bane saboda duk ana magana akan shari'a ne ta bayar da kariya to shari'a kuma tana bayar da kariya ne wanda ya yadda da ita in kana so ta baka kariya ka shigo kai submission gare ta in baka mika wuya ba sai ta bada kariya wanda ya mika wuya wannan kuma adalci ne ai an fahimci wannan kar mutum ya dauka musulunci ya zalunci waɗanda ba musulmi ba ta yanda wai in ka kashe shi ba za a kashe ka ba duk wanda yake so shari'a ta bashi kariya sai ya shigo amma kai baka yi recognizing din ta ba kuma ta baka kariya ai shari'a ba ai shari'a tana da hankali kuna fahimta yanzu dokar gwamnatin Najeriya za ta bayar da kariya wa mutumin da yake zaune a America in mutum yana zaune a America sai aka kashe shi saboda ya san a America ba a hukuncin kisa wanda ya kisa sai dai a daure shi zai kawo kara a Najeriya ya ce a yanke mu wancan hukuncin kisa saboda America ba zai samu adalci ba ina tambayar ku ne kotun Najeriya za ta yarda ta saurari karansa daga America ya taso saboda ya samu ta ce a je a kawo wancan saboda bai mika wuya ga Najeriya ba amma inda zai zo Najeriya ya zo a yi abin wani ya kashe shi kuna fahimta ta za ta bashi kariya ko ba za ta bashi ba to a dokokin kuma haka kuka yadda sai musulunci ne za ku ci shi ba sai haka ba duk wanda yake so musulunci ta bashi kariya irin na musulmi ya zama musulmi ana bayinta zakaran kana aunta yake ko mace ko namiji amma wala yuqtalu hubbun bi'ab ba za a kashe da in ya kashe bawa ba sai dai a masa wani hukuncin daban magana cewa ba za a kashe mace ba ba za a kashe namiji ba don ya kashe mace wannan shine matabar da tafirin jari akwai wanda suke gani idan an kashe mace to ba za a kashe namiji don ya kashe mace ba suna gani namiji ransa yafi tsada akan na mace don Allah ce walaysa dhakaru kal unsa an fahimta kuma Allah ya ce kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa mace a kashe ta don mace sai suka ce wannan shine dalilin su su kuma wadannan malaman da su da imamu abu hanifa da dan mazhaban hanabila suka ce ba bambanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimuna tatakafa'u dima'ukum dukkan musulmi jinin su iri daya ne da musulmi namiji da musulma mace abinda shari'a ta tokace shine bawa al abdu bil abd al hurr bil hurr amma magana al unsa bil unsa abe ce wa zakaru bil zakar ba saboda haka baya da mafhumi amma wannan yana da asiri ne ma bin nas al hurr bil hurr wal abd bil abd baka laysa al aks bil aks an gane wannan baka duk wanda ya kashe mace to ya kashe bil adama baka shi ma hukuncin sa kisa ne koda ba tassace kuwa duk hukunci inda ya tabbata cewa kisan ganganci ne hukuncin kisa ne akan shi koda ba tassace mata wala yuqtalu hubbun bi'ab amma ba a kashe da don ya kashe bawa sai dai a biya diya kenan wala muslimun bi kafir kuma ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri din kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqtalu mu'minun bi kafir ba za a kashe mu'mini don ya kashe kafiri ba an gane ko wa yuqtalu az-zimmi biz-zimmi ana kashe kafiri in ya kashe kafiri dan uwansa ko mai bambancin addinin su kuwa inda kafir ya kashe kafiri dan uwansa ai dutsa dan su iri daya ne ko arhar su iri daya don haka za a kashe shi wa yuqtalu az-zimmi bil muslim ha kuma za a kashe kafiri in ya kashe musulmi kaga ya kashe wanda ya fishi da adani tunda aka kashe wanda suke daidai kuwa to mun ba mai aula a kashe wanda ya fishi tsada wa yuqtalu al-abd bil abd idan bawa ya kashe bawa shi ma tsadar su daya ne ko da dayan in za a auna farashin sa yafi tsada amma tunda duka sunan su bayi jinin su daya ne to wannan shi ma za a kashe shi wa yuqtalu al-hurr bil hurr ha kuma za a kashe da in ya kashe da dan uwan sa arabiya sharadi na hudu Allah ya kuna aban lil maqtul mutum ya zama ba shine uban wanda ya kashe ba idan uba ya kashe dan sa fala yuqtalu walidun bi waladihi ba a kashe uba don ya kashe dan sa duk da cewa an ce tsadan ku daya a matsayin ku na dan adam ba bambancin shekaru ba bambancin amma uba da da ya wuce wasa mutumin da ya sanadiyar zuwanka duniya to don ya yi sanadiyar fitarka ba zai zama shine zai sanadiyar shi ba ya fita ba saboda shi yayi sanadiyar zuwanka ba kai ba kai sanadiyar zuwansa ba don haka in shi yayi sanadiyar fitarka kai kuma ba za ka iya ramawa ya zama sanadiyar fitansa ba don da yayi sanadiyar zuwanka ai baka biya shi ba wannan karatun ba yana nufi ya halatta uba ya kashe da ba sannan wannan karatu ba yana nufi in uba ya kashe da zai kwana lafiya ba abinda karatun ya tsaya shine in uba ya kashe dansa ba hukuncin sa kisa bane amma yana nufi ba hukunci akwai kuna gane wannan yawa wa in safala duk yanda abun yayi nisa ko da jika ne ba dole sai da kawai mubasharatan ba da da dan da da dan 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 da duka dai kai kai sanadiya inda babu kai alayin da shi bai zo ba wal abawani fi hadha sawa da uwa da uba duk matsayin su daya ne in an ce ba za a kashe uba don ya kashe da ba to me yasa za a bar uwa uwa ma in ta kashe da ba za a kashe ta ba sai dai wata wani abu amma wannan yana bada lasisin in danki yana cikin ciki ba kya son saki zubar da shi yana bada lasisin in kin haifi da wanda ba ta hanyar halal ba ki kashe shi a'a in dai aka kama ki kin kashe shi hukuncin ki ba kisa bane hukuncin ki wani abu ne daban sai an je za a gani kuna bayyanta baya nufin cewa babu hukunci akwai amma menene hukunci wannan sai an je ne a gani amma dai ba kisa bane an fahimci wannan walau kana waliyud dami waladan ba to gaciya nan idan shi waliyin jinin shine wanda za a ba wanda hukuma wanda shari'a ta bashi latisin cewa ya tabbatar da za a kashe ko kar a kashe shine waliyud dam waladan ya zama da ne an gane aulahu fihi haqqun ko kuma shi wanda yayi kisan yana da haƙi akan wancan wanda aka kashe wa in kalla ko da haƙin kadan ne lam yajibil qawat to wannan ba zai sa a kashe shi ba abinda ake nufi shine shi waliyud dam wanda shi zai zartar da kisan an fahimta sai zama da ne ga wanda yake kisan kana da mata kuka haifi da ita sai kuka rabu sai ta koma wani gidan da ta koma wani gidan sai wata rigima ta hada ku da ita kai kana so karama sai ka kashe ta ko ka sa aka kashe ta ita kuma bata da wani magaji sai wannan dan naku da kuka haifa kai ta kashe matar ai ba a yin kisa sai an samu signature waliyud dam shine wanda yake dan uwan mamacin shine zai ce hukuncin da nake so in gani akan wanda ya kashe mun dan uwana shine ni ma a kashe shi idan shi bai sa hannu ba ba za a yi kisa ba yanzu wai zai sa hannu a kashe wanda ya kashe wannan matar danta danta kuma dan waye dan sani to ba za ka taba sa hannu a kashe babanka ba shi yasa ba za ka taba masa hukuncin kisa ba kun gane karatun aw lahu fihi haqq ko kuma yana da wani haƙi a kansa ko da ba da bane ya zama an gane kamar wato mutum ya kashe wata mata wannan matar kuma waliyud dam din da zai bayar din kai kana da alaka ta dangantaka da zaka ci gadon sa kuna fahimta a can kasa koda ba wai da bane to shi ba zai iya rubuta signature akan a kashe ka kai ba saboda akwai haƙi kai a tsakanin ka kai da shi amma ka je ka kashe wanda sai shi ya bada lasin kafin sai ya bada sai ya yarda kafin a kashe to ba zai rubuta wannan a kashe ka ba saboda wannan abin da ke tsakanin ka da shi na dangantaka kuna fahimta amma abin wannan shi akwai sabani wanda babu sabani shine wancan na maganar dadin tunda aka ce uba ba za a kashe shi ba in ya kashe da haka ne muka gane a baya to ta yaya kuma dan zai rubuta hannu akan a kashe uban kai da aka ce koda ya kashe ka da gangan ba za a kashe shi ba kaga ba inda kai kai kuma ka kashe shi ai saboda in ka rubuta kai sanin aka kashe shi waye kashe shi kai ka kashe shi to ba inda zakai ka kashe babanka wannan shi babu sabani akai kuna fahimta ko to wannan ina gani a nan ne kawai zamu tsaya saboda iya inda lokaci ya bada dama kenan muka fada abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.